الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلا جيمي البركة مسلا جنغو اللغا دكينا جيكينغ المبوتي أولا يمجينا لتنن يو أشرين دبيو قوتا رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kuma mun kwana akan aya ta 102 kamar yadda muka saba muna amsa wasu daga cikin tambayoyi masu ma'ana da muka samu akwai wanda ya rubuto tambaya daga yace daga Agadez cikin kasar Niger yake tambaya game da ƴan agaji lokacin da ake sallar Juma'a yaga su suna ta bibi suna hira maimakon a ce da su ake ko suna sauraron huduba ko kuma da su ake sallah to shi ne yake so ya san menene hukuncin yin hakan ɗan agaji ko kuma jami'an tsaro ko duk waɗanda aikinsu yake da alaƙa da gudanar da sallah to a shari'ance suna da dama su yi aikin su musamman ma kasancewar sallar ba za ta tafi daidai ba sai bayan sai da wannan aikin nasu idan har aka ce babu aikin nasu gaba daya to za a samu matsala wajen sallar don haka shari'a ta musu rangwame suna iya yin aikin su ko da kuwa a lokacin da aka ce in ana hudu ba a yi shuruɗi yayin da suke ƙoƙarin su tsara abubuwan hawa na mutane da inda ya kamata a aje su da inda za a shigo musamman kuma a wannan yanayi da ake ciki na halin rashin tsaro wanda dole ne sai an samu irin wannan ba a ƙasar mu ba ma hatta ƙasar da take tana da tsaro ɗin sosai fiye da tamu irin waɗannan ɗin ya zama na dole ne a samar da su za ka ga ƙasa mai tsarki ko ce ƙasar Saudiya a Haramaini za ka ga akwai jami'an tsaro waɗanda suke cikin aiki ko da yaushe hatta lokutan da ake sallah wasunsu ma za ka ga cewa ba sa samun tsayuwa cikin sahu su yi sallah sukan yi sallolinsu kafin lokacin ba na kafin a fara tayar da sallah su za su yi tasu ko kuma bayan an gama za su yi jam'i saboda tsayawa a daidai lokacin da ake sallah domin kula da shigi da ficin mutane da kuma zirga-zirga da kai kawo akwai sanda imamun harami yana cikin sallah kawai wani yabo kansa to ba dan Allah ta'ala ya sa akwai waɗannan da suke tsaye a kansa ba to da ba san me zai masa yabo kansa da suka ruga bayan ya yi sujada aga kowa ya yi sujada ba ka sanin wane ne zai taho kanka shi kuma kawai ya yi kukan kura yawo kansa ko yanzu ka yi sacin a YouTube za ka ga incident ɗin za ka ga abin da ya faru to su waɗannan su suka yi kukan kura suka cafke shi to wanda idan da makami a tare da shi shike na sai ta aji ta ƙila wani ne wanda yana cike da wato ƙiyayya ga musulmi saboda haka shi ya shirya kansa cewa zai zo ya yi ƙunar baƙin waki ko da za a kashe shi shi ya yi wannan aiki to irin wannan kaga yana da amfani musamman a wannan zamanin da abubuwa suka tabarbare suka rikirkice ba kamar da ba ake zaune lafiya ba wanda ya damu da abinda wani yake saboda ga wannan babu komai a cikin sa la iyaka ya zama an raba aikin wannan satun wasu su yi wasu samu sallah kai ya zama kuma mutum a rayuwarsa gaba ɗaya ba a sallah da shi zama an raba aikin wannan yayi wasu satun kuma wani zama da abin da teruwa ce wannan teruwa su ta zo yayi sai kuma watakila sati biyu ko uku ko ya sau ɗaya a wata gwargwadon yadda ake da yawa yan agajin sai su rarrabu wasu zama sun yi aiki a wannan satin ba su sake yi ba sai kuma ko bayan sati biyu ko uku sai ga cewa sun samu duka falalar sun samu falalar sallar juma'a sun kuma samu falalar wannan aikin da suke yi wa al'umma sai kuma mai tambaya da yake tambaya shin wai su ma ya dudu wa ma dudu an aiko musu da manzo to ai babu wata al'umma face Allah ta'ala ya aika mata da manzo haka Allah ta'ala ya ce wa kulli qaumin hat wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah ya ce babu wata al'umma face mai gargadi ya bi ta inda take ko kuma kowanne mutane akwai masu shiryar da su saboda haka su ma kamar yadda muka ce mutane ne kamar ba wai wasu mutane ne da suke da wata halitta daban da ta sha bamban da tamu ba su ma ƴaƴan annabi adam ne alayhi salam irin mutane gare su illa iyaka ne kawai mutane ne wanda suke mufsiduna fil ardi kamar yadda Allah ya faɗa mabarnata ne a doron ƙasa saboda haka su ma kira ya je musu illa iyaka ne kawai ba a samu a cikinsu cewa sun yi imani ba kuma ko da akwai wanda suka yi imanin sun fito daga cikin yajuju ma duk sun dawo cikin jama'a kaga ba aka ci gaba da nuna suka ce ga yajuju ba ya riga ya zama saurin kamar ya shigo cikin jama'a ya saje da jama'a saboda haka wannan maganar an aika musu da manzo haka ne ba haka ba Allah ba zai musu azaba ba hadisin da muka karanta a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai ce wa hadisi Abu Sa'id al-Khudri ibatsatan nar ka fito da ka san wuta daga cikin zuriyar ka inda ba aika musu manzanni ba Allah ba zai sa a sa kama su a sa su wuta ba Allah ta'ala yana cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabta wani ba sai mun aika masa da manzo tunda ka ji har Allah ta'ala ya ce a ebo daga cikin yan wuta zuriyar annabi Adam alayhi salam kuma an ebo daga cikin yajuju an ebo mutum dubu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an ɗau mutum ɗaya kaga wannan ya nuna cewa suna daga cikin waɗanda aka aika musu da manzo suka bijirewa abinda Allah ta'ala aika musu idan kuma wani ya tambaya to wa sunan manzansu ba lalle bane ka san sunan manzansu saboda ba duka annabawa muka sani ba shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya gaya masa ba duka annaba ya gaya masa ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikinsu akwai wanda mun labarta maka labarinsu akwai kuma waɗanda ban gaya maka labarinsu ba saboda haka ba lalle ne mu san wanda manzo ne ya je cikinsu ba kuma ya musu wa'azi sai kuma wanda yake tambaya shin matsar kabari shin za ta shafi hatta bayin Allah na ƙwarai na'am matsar kabari za ta shafi duk wani wanda za a binne a ciki sai dai kowa gwargwadon irin da kowa da gwargwadon da za ta matse shi annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sa'ad ibn mu'az sayyidul aus lokacin da ya rasu shugaban kabilar aus lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa اهتز عرش الرحمن لموت سعد الارش الله برحمه يا غرغزه saboda mutuwar sa'ad saboda yana nuna maka darajar sa da falalarsa da matsayin sa a gurin Allah da yadda har al'arshin ubangiji ta'ala zai gigira saboda shi amma duk da haka ba aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahad lanaja minha sa'ad ibn mu'adh kabari yana da matsa da akwai wanda zai kubuta daga gare ta da Sa'ad ibn Mu'adh ya kubuta saboda haka sai dai kowa da irin yadda abin zai zo masa sannan shi mu'mini da ƙarshe Ubangiji ta'ala zai yalwata masa kabarin sa Allah ta'ala zai ce wa mala'iku ifrushu lahu min jimil aljanna a nuna masa masaukin sa aljanna sannan a ce ayi masa shimfiɗa da zai hango aljanna daga inda yake a ce haza maq'aduka ga masaukinka ga mazauninka daga lokacin ya rika samun wato kanshin aljanna yana bugo shi cin aljanna da dadin ta yana bugo shi a cikin kabarin sa har lokacin da Allah ta'ala zai tashi kiyama to wannan shine bambancin wanda yake kafiri ko munafiki da kuma wanda yake mu'mini sai kuma wanda wani yake tambaya shin annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma suna sallah na'am suna sallah alqur'ani ya faɗa mana cewa annabawa suna sallah annabi ibrahim alaihi salam ila ta rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء هذا الشيء لأبو الأنبياء يا الله كسياني من سيد السلة كسياني من سيد السلة لوكا تشيني كي ذرية سا حاجر لننت إسماعيل عليه السلام لوكا تشيني كي سو مكة يا أجيسو هذا تشيني الدعاء اللي يي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أدواك الشقايا أقيت يا أجي ذرية سألت يا أبنجي دنس سيد سلا شكاقا أنبا واسنا سلا الله تعالى قال النبي موسى عليه السلام وأقيم الصلاة لذكري فطيل سلا لهم أنبتونا نبي شعيب متنسكي جاء صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل من أموالنا ما نشاء سلا تككي يجي تكي ساعة كان جوا مبرع من نبكي بوتاوة ورك بوتاوة ونشيك لك وكما مدينة أبن نبكا قداما ربيكي يرك ربيكي يرك ربيكي يرك إلا إيا كاري كوي قوة الأمة أكوي سيدر سلا لك شرعا تامة بار الليل يضمنا an shar'anta mata sallah irin yadda aka shar'anta mata ila akwai kowace al'umma da irin sigar da aka shar'anta mata ta ta sallah amma dai sunanta sallah sunanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbo salloli lokacin da ya karbo salloli ya gamu da ya zo sama ta shida kaga ya gamu da annabi Musa alaihi salam ya tabbe shi nawa aka shar'anta masa ce an shar'anta masa abin salloli 50 kaga yace ya koma ya nemi rai da yake cewa ni na gwada banu Isra'ila sun abinda bai kai haka ba sun kasa kaga ashe su ma an shar'anta musu sallar sai dai kowa da yadda tashi siga sallar take sai kuma wanda yake tabbayar cewa yarinya ce shekara 11 ba ta sha azumi kuma ta dau azumi tunda ta dau azumi bayan la'asar haka sai jini ya zo mata shine farkon abinda ta gani na jinin al'ada a rayuwarta to shine yake sambaya cewa ya azuminta wannan ya kuma wanda ta sha to a lokacin da ta ga wannan jinin ya ga wannan jinin tare da ita lokacin ne ta zama ai abinda ayyukan ibada sun wajaba akan ta wato ta zama mukallafa daga lokacin ne za a neme ta da aikin ibada ba kafin wannan ba saboda haka wannan azumi na ranar da babu shi sannan ko ba a cewa ana bin ta bashin wannan azumin ko kuma azumukan da suka gabata saboda haka da tashi gari za ta tashi da azumi tun daga lokacin azumi ya zama wajibi a kanta sai kuma ƴan uwa da suke roƙon addu'a koda yaushe muna fatan Allah ta'ala ya biya wa kowane musulmi addu'a sa ta alkhairi abinda yake damun mu Allah ta'ala ya yi mana za mu ci gaba da karatu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul hal nunabbi'u أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
الله تعالى يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء شن سبان ودن دسك كافرتا زاسو لكي وسباينا باني بأولياء مجبنتاء الأمر رسو إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للي مومنتان لجهنم يومن تزم سوكي كافرين أجي مفار بياني قمد ونن آية شوى أبنجي تعالى ينا wato jan kunne da gargadi ga waɗanda suke mayar da wasu ba Allah ba su zama su ne majibuntan al'amarin su maimakon su mai da al'amarin su ga Allah su bautawa Allah sai su riki wasu waɗanda suke ganin cewa suna da kusanci ga Allah suna da kusanci da Allah da cewa za su taimake su za su amfane su a gaban Allah ko ba su bauta Allah ba indai sun bauta ba waɗannan to za su yi musu amfani a gurin Allah Allah ce wannan zaton da suke yi zato ne na banza zato ne marar tushe marar makama masu bautar mala'iku ko masu bautar annabawa ko masu bautar salihai da waliyan Allah waɗannan suna yin abinda ba zai amfane su ba kuma waɗannan da suke bautawa ranar gobe kiyama za su bitilce ko ce za su wato bara'a da su za su barranta da su kalla sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakfuruna alaihim didda za su kafirce wa ibadar da suka yi musu su zama kishiyoyinsu kamar yadda ajiya muka yi bayanin yadda annabawan Allah da mala'iku kowa zai wanke kansa a gaban Allah ta'ala cewa ba da izininsa ne aka yi masa bauta ba to Allah ta'ala ya ce inna atadna jahannama lil kafirina nusula hakika mun tanadi jahannama don ta zama sauki ga kafirai Ubangiji ta'ala ya ce ya tanadi jahannama lil kafirina nuzula an-nuzul wasu malamai sun fassara shi da manzilan wato masauki wasu malamai kuma sun ce an-nuzul shine ma yu'addu lil insani ya'udduhu lil insani li dhaifihi abinda mutum yake tanadarwa bakonsa abinda zai tanadar masa na abinci da abin sha da gurin hutawa wannan shine larabawa suke kira an-nuzul to anan zamu ga Allah ta'ala yana cewa ya tanadarwa kafirai nuzul wato kamar a ce an tanadar musu diyafa an tanadar musu kayan da ake tanadarwa bako a cikin wannan akwai shagube da ubangiji ta'ala yake musu to kamar abinda suke yi a nan duniya na rike wasu ba Allah ba suna daukan haƙƙin Allah suna ba su na bautar wani ba Allah ba na biyayya ta ƙarshe ga wani koda kuwa za a saba wa Allah suna yin haka da zumbar cewa a lahira za su samu tagomashin abin da suke yi a gurin waɗannan suna yi ne da zumbar cewa a lahira za su samu kyakkyawan tarba da karbuwa a gurin Allah ta'ala za a tanadar musu gurin da za su huta to shine Allah ta'ala ya ce za a yi musu tanadin gurin amma menene gurin hutun da za a tanada musu shine jahannama saboda haka in ana hutawa a jahannama to za su huta in ana jin daɗi a jahannama to za su ji daɗi in ana samun liyafa a jahannama to za su samu saboda haka kaga akwai shagube a ciki a kirawo wannan abin wato a kirawo jahannama da abin da yake cikinta na mummunan sakamako mummunan abinci da mummunan abin sha a kirawo shi liyafa kaga akwai akwai shagube a ciki, akwai kuma tahakkumi a ciki, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa bashirhum ko fa bashirhum bi azabin alim. Abin albishara a ka'idar larabci, albishara shine al-ikhbar bima yasur, a baka labarin abin da zai faranta maka da shi, yake kira albishir. To sai Allah ya ce fa bashirhum, sai ya ce bi azabin alim, a yi musu albishir amma da azaba mai raɗaɗi. Kaga haɗa kalmar albishir da kuma azaba, to ka san cewa akwai kokana da kuma ƙara fusata ko wato ɓatawa wanda ake gaya ma wannan rai. Ce abinda ake gaya maka, wato abinda za ka iske na azaba shi ne bisharar da ake maka. Ko kuma Allah ta'ala ya ce wa ɗan wuta, zuk innaka antal azizul karim, zuk ka ɗanɗanin azabar wuta, lalle kai ne babban mutum kuma mai karamci. Ya za a yi babban mutum mai karamci kuma a ce a ɗaya ɗanɗani wuta, ya ɗanɗani azaba? To kaga haɗa waɗannan kalmomi yana nuna cewa Ubangiji ya yi haka ne domin ya ƙara fusata su, ya ƙara sa musu baƙin ciki da damuwa a cikin zuciya. Shi ne Allah ta'ala a nan ce ina atanna lilkafirina, ina atanna jahannama lilkafirina nuzula, mun tanada wa jahannama, wato mun tanada wa kafirai, wato a gurin liyafa, abin liyafa a cikin jahannama. Wasu malamai suka ce a cikin wato kiran jahannama, ko inda za a sa su da farko, a kirawo su nuzul, a ce da shi gurin liyafa, wato shi kansa yana nuna maka akwai wata azabar da tafi wannan, wato wannan azaba ce ta farko, tunda ba ko idan ya zo inda za a fara ba shi ya zauna ba nan ne zai kwana ba, za a kashi guri a kai shi a falo a zaunar da shi, a kawo masa abinci ya ci ya huta ya abin nan, an tashi kuma sai a kai shi gurin da zai samu hutun cikakke, kai shi wani ɗaki wanda yake a haɗe, ya sha shimfiɗa ga katifa mai laushi, ga filo, ga bargo, ga AC, ga waye. To kaga a lokacin zai ji daɗin da dama ya ji shi ba sanda yana faru. To kamar ana gaya musu cewa wannan a jahannama za a fara kai su inda za su fara dandanar budar su. To amma ba nan ne na ƙarshe ba, yadda ka san ba ko inda ake fara ajiye shi ba nan ne zamansa na ƙarshe ba, su ma a nan ba shi ne na ƙarshe ba. Saboda haka kiran abin nuzul, wato inda za a ajiye su, yana nuna cewa akwai wata azabar mafi tsanani da za ta take jiransu. Kuma a ƙarƙashin fadar Allah ta'ala, inna atanna jahannama lil kafirina nuzula, mun tadadi jahannama da zama sauki ga kafirai. Wannan yana nuna maka cewa wuta Ubangiji ta'ala ya riga ya halice ta, tana nan a yanzu ɗin nan da muke wannan karatu, wutar jahannama tana nan, Ubangiji ta'ala ya riga ya gama tadadinta. Lokaci kawai ake jira waɗanda duk suka yi wa Allah ta'ala daurin kai, suka kangare, je su samu sakamakonsu. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna, aqidar ahlus sunna wal jama'a, shine wuta Ubangiji ta'ala ya halicce ta tana nan, kuma aljanna ma ita ma Allah ta'ala ya halicce ta tana nan. Kowanne akwai mazauninsa a gidan aljanna, akwai mazauninsa a gidan wuta. Kowa da aka da Allah ta'ala ya halitta ya yi masa guri-guri guda biyu, akwai gidansa na aljanna, akwai gidansa na wuta. Kowa nan a cikinmu yana da gida aljanna, yana da gida wuta. Sai dai kawai in aka je lahira bayan an yi hisabi, idan mutum ya cancanci tafiya aljanna sai ya tafi aljanna, wanda ya cancanci tafiya wuta ya tafi wuta. Allah ka kiyashe mu. To daga baya kuma ‘yan aljanna sai su haɗe gidajen ‘yan wuta da suka tafi, wanda ba dawowa sai su haɗe gidajensu. Su kuma can ‘yan wuta wanda da kai kana da gida a can, to tunda ka tafi aljanna shi ke da gidanka, sai a haɗe a bama wani, ce to an ƙara maka. To shi ne yawmat tagabo, shi ne abin da Allah ta'ala yake cewa ya kira ranar zalika abin da yawmat tagabo, ranar kamunga, da kowa zai mai gurbin kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin hadisinsa cewa yayin da bawa ya mutu an kai shi kabari, za a nuna masa masaukansa guda biyu, za a nuna masa na wuta, za a nuna masa na aljanna. Ce to ga gidanka na wuta, da a ce ka aiki wuta nan za ka kai gidanka na aljanna, tunda yanzu ka aiki aljanna ga gidanka, in mutum mumini ne, in kafiri ne kuma a gaya masa, ce to kaga gidan da aka tanada maka aljanna, da a ce ka yi abin da ake so, to da nan za a kawo ka, ga gidanka can kuma na wuta can, saboda haka can za a tafi. Allah ta'ala ya tsare. Saka wannan a'tadna, kalmar a'tadna tana nuna an riga an tanada, abinda aka riga aka tanade shi yake fada ake cewa a tanna abinda yake dan shi yake cewa mun tanade shi ce ka zo na maka tanadin kaza 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 to ya nuna akwai abin an riga an gama shirya shi saboda haka ubangiji ta'ala ya halicci wuta ya halicci aljanna bambanci da aljanna da wuta inda suke da bambanci ita wuta an gama tanadin ta komai da komai an gama tanade shi ita aljanna mutum da ƙara ginawa kina ƙara habak aljanna gidansa na aljanna da ayyukansa saboda haka in kace subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar wani da shi kake a gidanka na aljanna saboda haka akwai gidan an riga an tanada maka bayan da kasancewa aka yi a baka gida gamsashe isashe bayan kuma ka je ka ƙara masa wani kele-kele ƙara gyara shi ya ƙara fitowa da wasu abubuwan da da can babu a ciki to haka gidan mu'mini yake shi a aljanna mutum a nan ya risu bi a'malihi gharsan fil janna abinda yake aikatawa a nan na ayyukan kwarai to ƙara da shi yake yi yana ƙara haɓaka gidansa a aljanna shi yasa za ka ji an ce wanda ya kaza za a gina masa gida a aljanna wanda ya kaza za a gina masa gida a aljanna ba yana nufin cewa ba ya da shi ba yanzu a gina masa a'a za a ƙara masa akan wanda yake da shi ne na farko da ubangiji ta'ala ya tanada masa wannan shi ne bambancin wuta da aljanna amma dukkaninsu suna nan a sabanin aqidar mu'tazila da waɗanda suke tafiya akan aqidar su a gurin su da wuta da aljanna babu su ce wai sai dai an jira ran alkiyama sannan Allah zai halicci wuta sannan zai halicci aljanna amma yanzu maganar nan da ake babu wuta babu aljanna suka ce saboda a ce Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna babu kowa a ciki kawai ai ta halicci an halicce su shi tun kafuwar duniya har alkiyama ta tashi ba kowa a ciki to akwai wasa a ciki ya ce Allah kuma ba a jingina masa wasa saboda haka cikin al'amarinsa ba wasa saboda haka ba zai yi abin da babu hikima a cikinsa ba don haka sai suka kore yiwuwar a ce aljanna tana nan wuta tana nan a yanzu sun yarda amma daga baya ne za a halicce ta ba yanzu ba to waɗannan ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna musu raddi suna mayar da wannan magana suna wato rushe ta magana ce da ba ta da ta rushe alqur'ani cike yake da bayanin cewa Allah ta'ala ya tanadi aljanna ya tanadi wuta wattaqun nar allati u'iddat lilkafirin Allah ce ku ji tsoron wuta wacce aka tanadar wa kafirai cikin wannan sura a baya can mun karanta inna atanna lilzalimin nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bisa sharab fasa'at murtafaqa kaga Allah ta'ala ce lalle mu mun tanada wa azzalibai inna atanna lilzalimin nara mun tanadar wa azzalibai wata wuta ahata bihim suradiquha wanda garuwar ta katangarta take kewaye da su in yastaghithu kuma sanda za su nemi a taimaka musu yughathu bima'in kalmuhl za a taimaka musu da wani ruwa ne kamar narkakken mai ya shuruju da yake toye fuskoki bisa sharab wa sa'at murtafaqa tir da wannan abin sha kuma makoma ta yi muni hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun tabbatar da haka daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa da wuta da aljanna duk suna nan akwai hadisin da imamu al-bukhari da muslim suka ruwaito hadisin imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittala'tu 'ala al-janna فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناليك الجنة ناقى يوم وطا ننسكي چكينتا تلكاواني نكو مليك وطا سينقى يوم وطا ننسكي چكينتا ماتاني وإن دا بابو سوني يليك كينا يليك بابو سورا كاكا چي وياليك ياغا وطا ياغا كما الجنة wannan alama ce da take nuna dama akwai su sai naga hadisin Abu Dharr wanda shi ma Imam Bukhari ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abridu bis salah fa inna shiddat al har min fihi jahannam ku sanyaya sallar ku wato ku yi sallah lokacin da ake garjin rana lokacin da ake tsananin rana ku bari ta danyi sanyi kadan dan rage zafi kadan saboda tsananin zafin rana yana daga cikin hucin jahannama ko babu ita menene ya huci kenan sannan akwai hadisin Abu Huraira da shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtakat an-naru ila rabbiha fa qalat rabbi akala ba'di ba'da fa adina laha bi nafasayn nafasin fi ash-shita'i wa nafasin fi ash-sayf fa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta ta koka wajen ubangijinta take cewa sashi na fa yana cin sashi sashi da yana cin sashi sai Allah ta'ala yayi mata izini da ta lumfasa sau biyu a shekara ce lumfasawa daya a lokacin sanyi da lumfasawa daya a lokacin zafi ce to fa ashaddu ba ta jiduna min al-har wannan shine mafi tsananin abin da kuke ji a lokacin zafi tsananin zafi to hucin jahannama ne haka nan abin da kuke ji na tsananin sanyi shi ma hucin jahannama ne to kaga inda babu ita menene yake hucin wanda yana nuna maka cewa akwai ta haka nan Abu Huraira ya ruwaito hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat ash-shayatin idza dakhala ramadan idan watan ramadan ya shigo futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna وغلقت ابواب جهنم ذا اقوم الرفي ذا ارلف قفوف جهنم وسلسله الشياطين ذا اقوم تدور الشيطان تو kaga idan babu wutar babu aljannar yanzu babu jahannamar yanzu to bai aka rufe bai aka bude za ka ce an bude an rufe kaga akwai kenan kuma an ce dun ramadan in yazo ubangiji yana yin wannan kaga da babu su to babu maganar kuma an bude an rufe haka nan Imam al-Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mun kasance muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama id sami'a wajbatan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji kara ko id sami'a wajbatan sai aka ji wani kara da ba a saba jin sa ba wato kara ne mai karfi kamar an fasa wani abu sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye sahabban da suke kewaye da shi ya tadruna ma hada kun san karar bene ne wanda kuka ji sabai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon sa ne mafi yasani kala hada hajarun rubiya bihi fi nari 70 kharifan nabi ya ce wannan wani dutse ne wanda shekara 70 an jefa shi cikin jahannama fa huwa yahwi fi nari ila al'an hatta intaha ila qariha yana ta gangarawa ne tun daga wancan lokacin sai yanzu ya kai ƙarshen ta shi ne faɗuwarsa da kuka ji ƙarar gaba ɗaya kuka ji to kaga da babu ita me annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce musu dutse ne aka jefa yanzu ne ya kai ƙarshen inda rike a cikin wutar jahannama ruwan yana tabbatar maka da bacin maganar mu'tazila masu ganin cewa wuta da wutar abin nan aljanna da wuta ba a halicce su ba sai dai nan gaba alkiyama za a halicce su wannan magana ta su ba daidai ba ce Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin in ba ku labarin waɗanda suka fi asarar ayyuka alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya su ne wanda aikin su a nan duniya ya bace musu bat wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna zaton cewa suna kyautata aiki ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da saduwa da shi fa habitat a'maluhum ayyukansu suka rushe fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu tsayar musu da mizani ranar gobe kiyama zalika jaza'uhum jahannamu bima kafaru waɗannan sakamakonsu jahannama saboda kafircin da suka yi wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka riki ayoyi na da manzanni na a matsayin wato ababen izini Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce wa waɗannan waɗanda suke neman su kure ka suke jayayya da kai da ƙarya suke kawo wasu maganganu daga cikin ahlul kitabi da yahudu da nasara ka faɗa musu hal nunabbi'ukum shin mu ba ku labarin bil akhsarina a'mala waɗanda suke asarar ayyukansu wato mafiya asarar ayyuka waɗanda suke wahalar da kansu a nan duniya suna kokarin neman lada da neman riba, amma kuma ba za su samu lada ba, ba za su samu riba ba. Duk abin za suke yi kamar mutumin da zai sayi wata haja, wani kaya da zubar zai sayar ya ci riba, alhalin abin da ya saya din nan ba shi da kima ko kadan, ba ma wanda zai taya, ba wanda zai tallata masa ma ya saya. Saboda haka shi nan yayi gaho yana jiran ya samu lada, alhalin abin da yake yi kare ba zai ci ba. Allah ta'ala ya fassara ko su wane ne, yace allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, wadanda aikin su ya bace ko ya baci, ko kace ya bace ko ya baci a nan rayuwar duniya. Ya zamana aiki ne da suke yi shi ba bisa shari'a ba, ba su yi shi bisa hanyar da Allah ta'ala ya yarda da ita ba. As-sa'yu, abinda ake kira as-sa'yu shine mutum ya yi aiki da himma da nishadi da karsashi da kokari da kazar-kazar, wannan shine sa'yu. Da kace abinda aka ce as-sa'yu, ana nufin irin wannan aiki, wato aiki ne babu san jiki, aiki ne da karfin jiki da himma da nishadi mutum ya yi shi. To Allah ta'ala yake to aikin da suka yi suka wahala, suka bada lokacinsu, suka kashe kudinsu, suka bata tunaninsu, suna tsammanin akwai wani lada da zai biyo baya akan sa, to wannan aikin nasu sun yi shi na banza su in anan duniya ya baci. Allah ya ce allazina dhalla sa'yuhum, ad-dalal alqur'ani yana zuwa da ma'anoni kamar guda uku, kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shantizi cikin adwa'ul bayan yake gaya mana, to ad-dalal yana zuwa da ma'ana guda uku a alqur'ani, ko ya zo da ma'ana guda uku a alqur'ani. Daga cikin ma'anonin sa yana zuwa da ma'anar wato barin hanyar gaskiya akama hanyar bata, barin hanyar shari'a akama hanyar bata, a bar musulunci akama kafirci, ko a bar sunna akama bid'a, ko a bar ikhlasi akama riya da munafici. To duk wanda ana kiran shi ad-dalal, ana kiran shi bata, shine wanda Allah ta'ala ya amfani da shi a fadar sa ghairul maghdubi alaihim waladdallin, ba wadanda aka yi wa hushi, ba wanda aka yi hushi da su ba, ba kuma batattu ba, batattu wadanda suka saki hanyar gaskiya suka kama hanyar bata. Allah ta'ala yana cewa kul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil. Allah ce ya ku ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, kada ku rika shigi kuna wuce iyaka cikin labarin addininku, ghayra al-haqq, abinda ba gaskiya ba, ku rika zakewa kan abinda ba gaskiya ba. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, kada ku bi soyayen zukatan wasu mutane da tintini sun bace, wa adallu katiran, sun batar da mutane da yawa, wa dallu an sawa'is sabil, sun bace daga kan tafarki madaidaici. Kaga anan abinda ake nufi da bata shine karkacewa hanyar gaskiya da kama hanyar ƙarya, karkacewa hanyar musulunci da kama hanyar kafirci. Sannan ma'ana ta biyu ad-dalal, wato kalmar dalal tana zuwa da ma'anar wato bacewa, bat a nemi abu a rasa, abinda ake zaton akwai shi a duba nan a duba can a gaba a ganshi ba. Laraba suna cewa dalla, ce dallal ba'iru, ce raƙuminsa ya bace, al-ba'iru dal. Akwai wani malamin hadisi ya kira shi Muawiyatu dallu, to kaka ɗauka batacce ne ya bace hanya, wato ya bace kan daga kan hanyar gaskiya ko ta musulunci. Babban malamin hadisi ne, amma ana masa laƙabi da ad-dallu saboda da aka tafi da shi hajji ya bace, a yadda kar aka gano shi, to shi kenan sai ake masa laƙabi da cewa Muawiya batacce, ba na da batacce daga shari'a ba, ana nufin ya bace. Kamar ka ce ka zuba wa dabbu a dabbunka mai, amma ya bace bat a ciki, kamar ba baka zuba komai ba. Shine kamar inda Allah ta'ala yake cewa unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, unzur duba kaga kaifa kadhabu ala anfusihim, lokacin da suka ce tallahi ma kunna mushrikin, ce mun rantse da Allah bamu taba kasancewa mushrikai ba. Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, duba kaga yaya suka yi wa kansu ƙarya, abinda suke kirkirawa suna ganin za su samu sakamakon shi, yau sun neme shi sun rasa, sun ga babu abinda duk suke zato, sun rike wasu abubuwa, suna da alƙiyama ta tashi wannan abin zai taimake su, yanzu sun nemi abin sun rasa ba abinda zai gaban su sai azabar Allah kaga sai aka yi amfani da kalmar dalal wa dalla anhum ma kanu yaftaru abinda suke kirkira na ƙarya na bid'a yau sun nemi sun rasa kaga dalal anan ya zo da ma'anar bacewa haka ne yana zuwa da ma'anar ka kasa gane hakikalin al'amari wato ka kasa gane yadda abin al'amarin yake shi ba ana kiran shi dalal a harshen larabci kamar lokacin da annabi yaqo yake gaya wa ƴaƴansa idila ajidu riha yusuf laula an tufaddidu ni fa ina jiyo kanshin annabi yusuf ba dan kafu zarge ni da rashin hankali ba ina jin alamarsa sai qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim suskace wallahi kana nan cikin batanka dai daddan batan dan naka dai kana ciki anan dalal suna nufin ka kasa gane al'amarin wato suna so su gaya masa yusuf din nan abin nan kirki ce da ya ci shi amma kai har yanzu kana magana sai ka kasa gane hakikalin abin da kake gaya maka to ka kalmar dalal anan ba tana nufin ka san gaskiya ka kauce mata ba ba tana nufin ka je kana zaton zaka samu abu ka nemi shi ka rasa ba wannan ake nufi ba ana nufin ka kasa gane hakikalin al'amari yadda yake kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajadaka dalan fahada anan ana nufin abinda Allah ta'ala ya baka yanzu na ilimin buka da ka sani na shari'a da wahayi da yake ta maka ya sanar da kai abubuwa a da can baka san su ba baka san hakikalin su ba wannan shine abinda ake nufi da dalan fahada to anan ubangiji ta'ala yake cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya aikin su ya baci a nan duniya a lahira sai ya baci a nan duniya ya baci sun yi kamar ba su yi ba a lahira kuma da aka je sai baci saboda me saboda sun nebe shi su ga sakamakon shi su ga ribar da za su girba sai kuma suka ga babu shi ne Allah ta'ala sai ya kirawo wannan ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin cewa abinda suke yi abinda suke yi daidai suke yi suna tsammanin cewa aikin da suke yi sun zama karbabbu a gurin Allah sun zama waɗanda Allah ta'ala yake so saboda haka yanzu an zo a lahira sun nemi alamar wannan aikin ba su gan shi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun aka je lahira ubangiji ta'ala ya jefa wasu wuta ya jefa wasu aljanna ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu bangare ubangiji ta'ala ya shirya da su ya nuna musu gaskiya sun bi wasu kuma bata ta ya cancanta akan su me suka yi innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah sun riki wasu shaydanu suka mai da su su ne majibinta al'amarin su ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun amma suna tsammanin cewa akan daidai suke suna tsammanin cewa abinda suke yi shiriya ne saboda haka sai da suka zo lahira suka ga cewa haqqa alaihim ad-dalala ashe abinda suke duk bata ne ba gaskiya ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa man ya'shu adh-dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin sai cewa innahum la yasuddunahum 'ala adh-dhikri wa yahsabuna akani wa innahum la yasuddunahum 'ala as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji ta'ala yake cewa wanda duk ya kaucewa abinda Allah ta'ala ya saukar da wa'azi na ayoyinsa to za mu hada shi da shaydanu su zama tare da shi sai zahu shaytan fa huwa lahu qarin tunda yake abinda Allah ta'ala ya ce ya rike to zai rike shaydan sai Allah ta'ala ce innahum la yasuddunahum 'ala as-sabil shaydanu su suke kare suke kakkage su suke hada su bin tafarki da kwarai wa yahsabuna annahum muhtadun amma gani suke kan shiriya suke an nuna musu abinda suke kai daidai ne don haka abinda da suke gani suna yi suna ganin shi kyakkyawa wanda ya fi komai tashin hankali tun yana kan bata amma yana ganin cewa abinda yake kai mai kyau ne a fa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'u hasana wanda aka tsawata masa mummunan aikinsa amma sai ya rika ganin sa mai kyau saboda ka yana ganin abu ne mai kyau zai iya kashe kudinsa akai kai zai iya bada rayuwarsa ma a nan batattu nawa ne suke ta kan akan hanyar bata su kashe kansu a kashe su akan abin da yake bata ne zallan sa wannan babu shakka bala'i ne muke fatan Allah ta'ala kai ya jarrabe mu da shi kuma wanda Allah ta'ala ya jarraba da wannan to karshen jarraba kenan mutadabbi yana cewa yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan wato idan mutun ya shiga cikin jarraba shikenan sai ga an ya kai an kai shi zuwa ga wani mataki da zai rika ganin abu mara kyau ya rika ganin shi mai kyau abu ne bubuna sai rika ganin shi mara kyau da shine abinda muke gani a rayuwar mu ta yau ga cewa matashi yayi wata shiga burin gitsatsa ba kyan gani wai saboda kawai wani dan silima yana yin ta ko wani dan bol yana yin ta ka gan shi da rabin kansa a aski rabin kuma da suma ko yayi wani aski haka kamar kamar ranka ba wuta ka fakiya da gashi gebe duk gaba ne ba gashi ya ka gan shi wata sura sura haka ya fita daga hayyacin sa ga ya sako wani kaya abin da dakwa dakwa haka wai wai haka ake so wai shine wayewa shine gayi ko su ko wani wani bangaren wannan an yanke shi an yage shi to wai na kombo ko su ko wani kwamcecen takalmi da kirki daga shi ta kuma yana muku kallon duk wasu gidadawa shi waye eh yazo kawai ganin ku yake ku kauyawa shi yanzu shi ya waye tafiyar sama ya canza da irin yadda ake yana tafiya haka a dingishe sama da can gefe ɗaya yayi sama ɗaya yayi ƙasa kuma gani yake shi shine yanzu ya cinye kai kidahu bi ne baka gane ba ka cin da kai to wannan shine abba manzo yana da husu amali farahu hasan gashi abu mafi kyau amma shi ganin sa yake kyawa to wannan shine 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 mihna din shine jarraba yuqda 'ala al-mar'i fi hayya fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan malamai sun yi sabani dangane da al-akhsaruna a'mala ce an yi sabani su waye al-akhsaruna a'mala mafiya asarar ayyukansu wasu suka ce su ne yahudu da nasara ana nufin yahudu da nasara akwai hadisi da imamu bukhari ya fitar daga mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu daga mahaifinsa sa'ad ibn abi waqqas ya tambaye mahaifinsa mus'ab ya tambaye mahaifinsa sa'ad ibn abi waqqas game da wannan aya kul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala yace ahumul haruriyya sune khawarijawa wadanda suke yakar musulmi sune al-akhsaruna a'mala sai sa'ad ibn abi waqqas yace la ba su ba humul yahudu wan nasara anan yahudu da nasara ake nufi amma yahud yace amma yahudawa faqad kadhabu kadhabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amma nasara kafaru bil janna nasara kuma sun kafircewa aljanna wa qalu la ta'ama fiha wa la sharab suka ce ba ci ba sha aljanna wal haruriyya ce su al haruriyya su kuma khawarij allati sune wadanda za su shiga cikin alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara allah bihi an yusala wa yusiluna fil ard ulaika humul fasiqun yace su da ayar da za su shiga cikin waɗanda kake tambaya akan su su za su shiga cikin waccan ayar masu warware alkawarin Allah bayan ɗaura shi sannan kuma suke wato datse ko suke kada zumuncin da aka yi umarni a sadar da shi sannan kuma suke barna a doron ƙasa don haka Sa'ad ibn Abi Waqqas yana kiran khawarij da alfasiqun yana kiran su alfasiqun fasikai ne wasu kuma suka ce a'a al-akhsaruna a'malan sune khawarij sune khawarij al-khawarij sune mutanen da suka fara bayyana wato bayyanar alamun bayyana su ta kasance tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raban ganima yayi raban fai ga sahabbansa sai wani ana ce shi Zulqu'aisira sai ta shi ce ya Rasulullah ya ce ya Muhammad hadhihi qismatu ba urida biha wa Allah wannan raban ba idan Allah ba sahabbai suka yi ca akan za su rike shi Annabi ce akan ku taba shi wannan ta karkashin sa za a samu wasu mutane za su bayyana tahqiruna salatakum ma'a salati وثيابكم مع ثيابهم وقراءتكم مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية. تتطلع ساعة ذا أبوس ذا سبتا وأنا أنكو غسل سكولين تاكو أنكو غيد سكي أذبي سكولين ناكو سنة كرنت القرآن يبايا وجه مقوشن سنة فتارة كمسلين شيئت تكسان كيبيا و يبين أك هربا تتكي فتارة تشكينا بين أك هربا إليه قوة سيدا شي أذامنا سيدنا علي لو كتند أك سامي فتنة أكانن mutanen Sham da mutanen Iraq wato mutanen da Sayyidina Ali yake shugabanta da kuma mutanen da Sayyidina Muawiya yake shugabanta daga ƙarshe aka yi ta kirayen a zai a yi sulhu musulmi da musulmi bai kamata a ci gaba da yaki ana zubar da jini ba aka samu sun shiga cikin magana akan a tsaya a yi sulhu lokacin da aka dakata za a yi sulhu sai wasu daga cikin jama'ar Sayyidina Ali waɗanda yawancin su daga ƙauyuka suka fito ba sahabbai bane ba malamai bane ba su da ilimi sun karbi musulunci amma ba su tsaya sun karanci shi ba ga su a musulmi ne amma ba su san musulunci ba saboda haka sai suka dage cewa yaya za a ce za a yi sulhu ma'ana a yarda da hukuncin wani ba Allah ba kenan ai kawai a ci gaba da yaki ai ta kashe kashi sai na Ali ya yadda a yi sulhu sai ta ba wai yadda a yi sulhu a tsagaita wannan fada to shi ne sai suka fito da Sayyidina Ali da Muawiya duk sun zama kafiri tunda sun yadda a yi hukunci da wani abu ba hukuncin Allah ba sun yadda wasu mutane su zauna su tattauna a samu sulhu an yadda da hukuncin da ba na Allah ba saboda haka sai suka kafirta duk wani wanda yake tare da Sayyidina Ali suka kafirta duk wanda yake tare da Sayyidina Muawiya daga lokacin kuma shi kenan sai suka koma bayan gari suna kawo hare-hare suna kashe musulmi suna kwasar dukiya da kudin gari waɗanda su ne khawarij da sun ci gaba da samuwa a tsawon tarihi har kowane lokaci akan sami bayyanar su nan da can za su fito ga su cikin ku suke amma kuma kowa a gurin suna masa kallon kafiri ne za su iya kashe kowa za su iya zubar da jinin kowa ba sallah ba ko me kake ba la ilaha illa ko ba me za ka faɗa za su iya kashe haka khawarij suke yi sun kasance ma sukan bar ma wanda ba musulmin ba shi ya tafi sa wanda yake musulmin shi kuma su kashe shi dan za su jarraba shi mai zai faɗa game da Ali da Muawiya da sauran sahabbai da sauran waɗanda suke tare da su in ya ce musulmi ne yan gwamnati ya ce to shi ma irin su ne dan take sai su yanka shi haka suka yanka Khabbab ibn Abdullah ibn Khabbab ibn Arat dan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da yangarsa da cikin ta yazo wuciya suka tare shi suka nemi suka jarra suka ce me za ka ce game da abin nan sai ya ce ya ji babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu fitina idan ta faru fa kun abdullahi maqtula wa la kun abdullahi qatil ka zama kai za a kashe ka ka zama kai za ka yi kasa sai suka ce wannan ba shi nan take suka yanka shi suka kama matar ita ma suka yanka ta suka fasa cikin suka dauko abin da yake cikin suka kashe shi saboda haka Sayyidina Ali ga ya kyale su to amma da yaga sun fara kashe-kashe mutane ya ce to ba za su zama yiwu ba to shi ne ya shiga yaki da su to su ne ake cewa al-haruriya ana jingina su zuwa ga gurin da suke zaune gurin da suka kama suke nan suka yi abin da suka yi kamfin ana kiran shi harura to duk wanda yake dan wannan gurin shi kenan sai a ce masa haruri ana nufin mabiyan wannan hanya to akwai wanda suka fassara wannan ayar da cewa al-aksarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a cewa wadannan mutanen da ke da ga suna yin abin da suke zaton kamar da suna yin abu ne mai kyau alhalin abin da suke banda ne da gobe kiyama za su yi su ga sabana abin da suke zato insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba da wannan bayani abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda kuma wannan kuskure kuma ubangiji ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh